الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا إموا إن إيمان غيسوا تأدين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta Asabar. A yau muna 19 ga watan Jumada Tsani, ga watan Rabi'ul Tsani, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1447, wanda yake daidai da 11 ga watan 10 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasinmu na 41 a cikin karatunmu na littafin Kitabut Tauhid, wallafan babban malami Fadilatu Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, a wannan majalisi mai albarka a nan Masjidul Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar Ibrahim Bako a nan cikin garin Bauchi. Darasinmu na baya, muna cikin babi na 30, babu kaulin Allahi ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Za mu tashi insha Allah ta'ala inda malam ke cewa, wa an ibni Abbas radiyallahu anhu ma qala, man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatu Allahi bidhalika. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. ما لهيك تيوا وعن ابن عباس رضي الله عنهما. أنكر بورج عبد الله بن عباس الله شكاري داء جلس شيد ما يفنسا. Kala Abdullahi dan Abbas yace, man ahabba fillah, duk wanda yayi soyayya don Allah, wa abghada fillah, yayi kiyayya don Allah, ya zama duk wanda ya kaunace shi, duk wanda ya so shi, bai so shi ya kaunace shi don komai ba, sai dan alakansa da Allah da alakan shi da addinin Allah. Sannan yaki don Allah, ya gina kiyayya ne akan kin dukkanin wanda yake kin Allah, akan dukkanin wanda yake kin addinin Allah. Ya zama anan yake daura kiyayyarsa. Wa wala fillah, yayi wato yaji banci mutun don Allah, yayi taimako don Allah. Wa ada fillah, yayi gaba saboda Allah, duk wanda zai kaunace shi ya so shi ya jibance shi yayi tarayya da shi, to yayi ne saboda Allah, saboda alakansa da Allah. Inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فإنما تنال ولاية الله بذلك. أنا سام ولنتكن الله لي سبو داك الله زي سوكني يكون تشيكا إذن يا زمن ودن دككي كونن ستكين باينزا كنا كونن سني سبو دا الله ودن دككي كنسو تكين باين الله كنا كنسو ني سبو دا الله تو إذن كنا سم متون saboda son addinin Allah, kana kin mutun saboda kin addinin Allah da yake yi, to kai ma Allah sai ya kaunace ka, Allah sai ya soka, to anan ne sai ka samu walintakan Allah.
yace walan yajida abdun ta'amal iman, bawa ba zai taba samun dandanon imani ba a ce wane ya kai mai imani. Wa in kathurat salatuhu wa sawmuhu, koda kuwa azumin sa da sallan sa ya yawaita, koda yayi azumi da sallah masu yawa, hatta ya kuna kazalika, har sai ya zama kamar haka, yana so don Allah, yana ki don Allah, yana gaba don Allah, yana taimako don Allah, yana jibantan mutane saboda Allah. Abdullah ibn Abbas yace wa qad sarat ammatu mu'akhatin nasi ala amri dunya, yace sai dai abin takeici yanzu an wayi gari mafiya yawan ƴan uwantakan mutane suna yin shi ne akan al'amuran duniya. Idan kaga mutum na son wani, to yana son shi ne ba don komai ba, sai dan saboda al'amuran duniya, ko dan saboda kasuwancin su yazo daya, ko dan saboda yana da shi wata bukata da yake da shi a wajensa, amma bukata ta me? Bukata ta rayuwar duniya. Duk wanda zai biya masa bukatansa ta duniya, ko ya taimake shi akan al'amuransa na duniya, to wannan shine nashi, wannan shine abokinsa, wannan shine mai gidansa, wannan shine abokin zamansa, shine abokin tarayyarsa. Ba ruwansa da mai sallah, ba ruwansa da mai azumi, ba ruwansa da mai kaunar Allah. In dai mutum zai taimake shi akan al'amuran duniya, ko da yana kin Allah, to shi zai kaunace shi. Wa zalika la yujdi ala ahlihi shay'a. Abdullahi dan Abbas yace kauna da soyayya da mutane za su gina akan al'amuran duniya kuma ba zai haifar wa ma'abotansu da komai ba, duniya da lahira ba zai taimake su da komai ba. Rawahu ibn Jarir. Wa qala ibn Abbas fi qawlihi ta'ala, Abdullahi ibn Abbas da yake fadi game da fadin Allah ayan da muka karanta a baya, wa taqatta'at bihimul asbab, cewa waɗanda suka wato ainifin fifita son wani akan son Allah sun gamu da a gaban Allah subhanahu wa ta'ala, cewa wa taqatta'at bihimul asbab, ay al mawadda, kauna ta yanke tsakaninsu. Da a duniya suna son junansu, suna kaunar junansu, har ma suka fifita kaunar wasu akan na Allah, to yau kauna din da soyayyar da zumuncin ya yanke tsakaninsu, ba mai son wani a cikinsu, ba mai kaunan wani a cikinsu. Hasali ma abinda za su kare da shi shine tsinuwa da la'antar juna. Allah ya samu dace. Malam yace fihi masail, karkashin wannan babin akwai mas'aloli kamar haka. Al-mas'alatul ula, mas'ala ta farko, tafsiru ayatul baqara, tafsirin ayan suratul baqara, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahu ka hubbillahi, wanda mun fassara ta a darasinmu na baya. Athaniya, mas'ala ta biyu, tafsiru ayati bara'a, tafsirin ayan suratu bara'a, qul in kuntum tuhibbuna allaha qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum ila akhir al-aya, wadda ita ma mun fassara ta. Athalitha, mas'ala ta uku, wujubu taqdimi mahabbatihi sallallahu alayhi wa sallama ala an-nafsi wal ahli wal mali, wajibtin gabatar da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan kaunar kanka da kaunar dukiya da kuma iyalai. Dolen dole ba makawa ya zama son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wajenka shine yake gaba da yadda kake son kanka da kanka, shine yake gaba da yadda kake son dukiyarka, shine yake gaba da yadda kake son iyalanka baki daya. Dole ka fifita son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan son kowa, akan son komai. Mun ambata kuma fifita son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan son kowa da son komai shine fifita karantarwar manzon Allah akan karantarwar kowa. Ya zamana in manzon Allah ya kawo abu, wani ya kawo abu, to zaka iya take na kowa ka bi ta kansa don ka yi riko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma a baki don ka fadi wannan cewa kai kafi kowa kaunar manzo Allah, kafi kowa san manzo Allah, amma kuma kana fifita karantarwar wani akan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to wannan kaunar taka ta banza ce. Wannan ita ce irin kaunar ɗan bid'a, ita ce irin kaunar ɗan bid'a. Shi yasa a wani cikin ɗan interpret wanda dama Malam Albani ya ziyari Allah ya mishi rahama, ya jima da haskakawa akan shi, dan interpret wato dan hadin kan addinai, wai a zo a hada kan addinai waje daya, wannan dan Abuja wani ne sunan shi Nuru Khalid, yana maganan cewa wai inda a faɗi gaskiya, maganan gaskiya, ai adalci, wai masu kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya wai su ne ɗan dariƙa aga wai shi ahlus sunna ne wai irin shi ahlus sunna ne mai faɗan gaskiya din nan wai ba masu kaunan manzon Allah na gaskiya irin ɗan dariƙa eh shi wai aka shi wai ahlus sunna mai adalci ne shi bayan kuma tun ya jima da fita daga cikin ahlus sunna eh shi kawai abin da yake ya tsaya akan boda ne wai damuwansa abin da yake nema shine yabon mutane baya son mutane su zage shi baya son mutane su zage shi saboda haka in zaka yi di campaign ka koma zuwa bid'a kai koma bid'a abinka ka koma bid'a kai abinka su ne masu yawo da shi da wancan dan uwansa dan Abuja Bakari suna yawo wai suna neman hadin kai tsakanin yan bid'a da ahlus sunna balantana shi da ma mun jima muna ganin shi yana zuwa wajajen maulidi yana zuwa wajajen taron yan shi'a har coci an gayyace shi yaji har coci waya kan shi yana neman haɗin kan mutane yana neman zaman lafiya siyasantar da addinin Allah siyasantar da addinin Allah kenan fa idan ka ce wai ɗan dariƙa su ne masoya manzon Allah na gaskiya abinda kake so ka ce duk wanda baya dariƙa bai kauna annabi da gaske to wannan maganar kuma suka ce daga kan Abubakar har zuwa kan Umar zuwa kan waɗanda suka biyo bayan su dan su sun wuce ma ba a haifi mai dariƙan ba ballanta za su yi dariƙa sun zo sun tafi lokacin ba haifi mai dariƙan ba ballanta na ma su yi dariƙa to su ya kaunar manzon Allah su in har ka yadda cewa waɗancan sun fi waɗannan kaunar manzon Allah kuma ba su yi wannan bid'an ba ba su yi wannan dariƙancin ba ba su yi wannan ihu da hauka da dukan ƙiljin ba ashe ya nuna kenan cewa mu ma za mu iya kaunar manzon Allah ba tare da mun yi irin nasu ba ba tare da mun irin nasu ba saboda haka wannan maganar banza ce eh wannan maganar banza ce saboda haka wato abin da ya kamata fa jama'a su gane fa ku in da kai sunna kawai kai sunna ka zama mai kaifi ɗaya kawai eh kuma duk yadda wai ka raba kafa wai kaga in bid'a wai suna ce ka ai malam wane kan ba ruwansa shi mai faɗan gaskiya ne na rantse maka da Allah ba su yadda da kai ba hatta tattabi'a millatahum har sai ka koma kan hanyar su har daina wai walar da kanka wai yana ce wai a cikin ɗan izala a wani malam wani mai adalci ne waye wallahi kallon kafiri suke maka ka daina walar da kanka in za ka tsaya da kaifi ɗaya ka yi baƙin jini da kyau wanda ka tsaya da kaifi ɗaya ka yi baƙin jini da kyau kuma kana neman farin jini to ka koma bid'a kawai kina iya gaskiya amma ba wanda ya taba yin sunna kuma yi farin jini a wajen kowa a ina kai sunna kuma kai farin jini a wajen kowa ba zai yi ba ai in kaga kowa na yabonka to maballanci ne kai kowa ya yabe ka to wallahi maballanci ne kai Allah ya kyauta ar-rabi'a mas'ala ta hudu mallan yace anna nafiyal imani la yadullu ala al-khuruj min al-islam ashe din an ce wani baya da cikakken imani ba wai ana nufin ya fita a musulunci bane shi yasa manzo Allah yace mutum ba zai dandane zakin imani ba ma'ana imaninsa ba zai zama cikakke ba ana iya samun mutum musulmi amma ba mai cikakken imani ba imani dan yana karuwa kuma yana raguwa al-khamisa mas'ala ta biyar anna lil imani halawatan qad yajiduha al-insanu wa qad la yajiduha imani na da wani zaki bai yiwa mutum ya samu mai yiwa ba zai samu ba zaƙin imani wato ibnu taymiya Allah ya mishi rahama yake cewa a duniya akwai wata aljanna duk wanda bai shiga wannan aljannar ba to ba zai shiga ta lahira ba yace aljannar duniya ita ce jin daɗi da annashuwa da farin ciki a lokacin da mutum yake cikin aikin ibada ai da ma gidan aljanna za a shiga ne a ji daɗi a huta a wata ya a miƙe kafa ku to jin daɗin duniya aljannar duniya shine ka dinga samun farin ciki da nutsuwa da annashuwa da kwanciyar hankali da jin damuwoyi sun tafi lokacin da kake cikin ibada kana sallah kana azumi kana sadaka duk wani aikin alheri ka dinga yin shi da nishadi da jin daɗi to wannan aljannar duniya ce duk wanda bai shige ta ba ba zai shiga ta lahira ba duk wanda bai shige ta ba ba zai shiga ta lahira ba domin duk wanda bai shiga wannan aljannar ba to ita ibadan da yake yana ganin Allah ya takura masa ne yana ganin Allah ya matsa masa ne to duk wanda ya bauta ma Allah da wannan tunanin kuma ibadan ba ta karbu ba Allah ka samu wangi lafiya. Asadisa mas'alata shida a amalul qulubil arba'a allati tunalu wilayatullahi illu allati la tunalu wilayatullahi illa biha wala yajidu ahadun ta'amal imani illa biha. Ayyukan zuciya guda hudun nan kamar yadda muka ji a Abdullah ibn Abbas ya ambata mana kai soyayya don Allah, kai kiyayya don Allah, kai taimako don Allah, kai gaba don Allah, wanda ba a samun dandanan imani in ba da su ba. As-sabi'a mas'ala ta bakwai, fahmu as-sahabi lil waqi' anna ammatul mu'akhati ala amri dunya. Wannan sahabin Abdullah ibn Abbas ya fahimci abin da yake faruwa cewa mafiya yawan kaunar mutane da ƴan uwantaka yana faruwa ne akan al'amuran duniya. As-samina mas'ala ta takwas, tafsiru wa taqatta'at bihimul asbab. Ma'anan fadin Allah ta'ala da yace wa taqatta'at bihimul asbab, ai kauna ta yanke tsakanin waɗanda suka fifita kaunar wani akan kaunar Allah a nan duniya. At-tasi'a mas'ala ta shittara, anna minal mushrikina man yuhibbu Allah hubban shadida. Akwai cikin mushrikai wanda da gaske yana kaunar Allah kauna sosai, sai dai ya kuskure wajen fifita kaunar wani akan kaunar Allah. Al-ashira mas'ala ta goma, al-wa'idu ala man kanat ath-thamaniyatu ahabbu ilayhi min dini, ahabba ilayhi min dinihi. Narkon azaba da bala'i da aka yi tanadi ga duk wanda ya fifita waɗancan abubuwa guda takwas din akan addininsa. Iyaye, ya'ya, mata ko maza, dangi, dukiya, kasuwanci, sannan kuma da masaukai da kuma abinda mutum yake so na wato kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum, ƴan uwa, iyaye, ya'ya, ƴan uwa, dangi, dukiya, kasuwanci da masaukai, in ya zama da su ne a gaban mutum sama da Allah da manzansa, to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya masa tanadin azaba a ranar tashin alkiyama. Al-hadiyatu ashara mas'ala ta 11, anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu mahabbatallahi fa huwa shirkul akbar. Duk wanda ya riki wani abokin tarayya ko wata kishiya wanda a wajensa kaunar wannan abun yake daidai da kaunar Allah subhanahu wata'ala, to ya fada cikin shirka mai girma, babban shirka. Allah ya tsare. Babi na 31, mallan yace babu qaulin lahi ta'ala inna ma zalikumush shaytanu yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minina. Wannan babin zai mana bayani akan abin da yake da alaka da tsoro, hukunce-hukuncen tsoro a musulunci. Tsoro a musulunci malamai sun ce ya kasu kashi daban-daban. Akwai ya kasu gida biyu, akwai al-khawfu at-tabi'i, akwai al-khawfu as-sirri. Al-khawfu at-tabi'i tsoro na wato ɗabi'a, tsoro na ɗabi'a wanda Allah ya halicci rayuwarka a kai, shine tsoron duk abin da zai cutar da kai. Misali, yadda muke zaune a nan, sai a ga wata wani maciji kumurci ya fasa kai ya shigo cikin mutane, ai guduwa za a yi ko? Wannan khawfu ɗabi'i kenan. Kana tafiya ka ga wani mahaukacin kare ya balle yayo kanka, daga tsorata. Wannan khawfu ɗabi'i kenan, tsoro ne na me? Tsoro ne na ɗabi'a. Kana tafiya akan titi zaka tsallaka kan titi kaga wata tirela ta yi kanka, wannan tsoro ne na ɗabi'a da Allah ya tsara halittar mutum akai. Wannan babu laifi akan shi. Wannan shine irin tsoron da Annabi Musa ya yi. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu wala mudbiran wala yu'aqib, ya Musa aqbil wala takhaf. Lokacin da Allah ya ce ma Annabi Musa jefar da sandanka, ya jefar da ita, ya ganta gata ta yawo katuwar maciijiya amma kuma tana ɗeba da gudu, tana juyi yadda ka san karaman maciijiya, sai ya razana ya juya da gudu. Allah ya ce walam yu'aqib, ko waigowa bai yi ba, ya sa gaba. Allah ya ce da shi, ya Musa aqbil wala takhaf, ya kai Musa juyo, kar ka ji tsoro, innaka minal aminin, kana cikin amintattu. A wata suko da ya ce inni la yakhafu ladayyal mursalun, manzanni ba sa jin tsoro a gabana, juyo, ka juyo. Saboda kaga wannan tsoro ne na ɗabi'a. Allah bai ce masa me yasa ka tsorata ka gudu ba, saboda tsoro ne na mene, na ɗabi'a. Akwai kuma al-khawfu sirri, wanda shine abin da babin nan zai yi mana magana akai, shine tsoro na sirri ya zama a zuciyarka, ka tasirantu da tsoron cewa wani zai iya yi maka abin da Allah bai yi maka ba.
wani zai iya cutar da kai ba tare da kaddaren Allah ba. To abin da ya kamata ka gane, duk wata halitta ta zahiri da ta batini dan Adam ne ko koma bayan sa, in dai ba Allah bane shi, to mafi girman iya abin da zai iya yi maka a rayuwarka shine Allah yayi amfani da shi dan cika maka wata kaddaren da Allah ya kaddara maka, amma ba shi ya samar maka da sabuwar kaddara ba. Har mala'ika bai isa rubuta maka sabuwar kaddara ba. Duk abin da zai zaltar akan ka to abin da Allah ya kaddara maka ne, amma ba wai shi ya kaddara maka sabuwar kaddara ba, ballantana kuma wanda ba mala'ika ba. Allah ya sa muna fahimta. Saboda haka wannan kage yana da alaka da tauhidin mutane, yana da alaka da tauhidi, sanin waye Allah. Shine Allah ta'ala yake cewa innama zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'a. Allah ya ce wannan wancaninku shaydan ne yake tsoratar da majibantansa, yake tsoratar da waliyansa. Malamai sun yi tafsiri guda biyu anan. Wasu malamai suka ce in kana so ka fahimci wannan ayar sai ka dauko ayoyin da suka gabace ta, kamar yadda wannan ayar ta zo ne a cikin suratu Ali Imran. To sai ka dauko ayar alladhina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allah ya ce su sahabbai, annabi da sahabbai, su ne waɗanda mutane suka ce da su innan nas qad jama'u lakum, lallai mutane fa sun hadu akan ku za su cutar da ku, fakhshawhum daka ku ji tsoron su, fazadahum imana wannan sai ya kara musu imani. Taron mutane bangarori daban-daban na mushrikai akan su da aka ce ga su sun hadu don su yake ku, hakan bai kara musu komai ba in ba imani ba. Wa qalu karshi abinda kawai suka ce shine hasbunallahu wa ni'mal wakeel, iya abinda suka ce kenan, Allah ya ishe mu, kuma madalla da majibanci, madalla da wakili a ce Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce to fanqalabu bi ni'matin min Allah, sai suka juya suka samu gara basa daga ni'ima, na ni'ima daga wajen Allah. Wa fadlin lam yamsashum su, da falalan da ba wata wani mummuna abu da ya shafe su. Wa taba'u ridwanallah, sannan kuma sun samu yaldan Allah subhanahu wa ta'ala, sun bibi yaldan Allah madaukakin sarki. Wadhalika wallahu dhu fadlin azim, Allah ma abocin falala ne mai girma. Allah sai ya ce to inna ma zalikum shaytan, wannan mai tsoratar da ku din cewa mutane sun hadu akan ku za su cutar da ku, ku bar abin da kuke kai, Allah ya ce wannan shaydan ne. Yukhawwifu awliya'a, to anan ne malamai suka yi fassara biyu. Wasu suka ce shaydan ne yake tsoratar da waliyansa, cewa ku gudu ku bar addini, ku bar sunnan nan ba za ka kai gaci ba, dukkanin bangarori na bid'a sun hadu akan ku, da haka ku hakura. Wasu malamai kuma suka ce yukhawwifukum awliya'ahu, yana so ya sa muku tsoran waliyansa ne, yana so ya sa muku tsoran waliyansa ne, ya tsorata ku cewa wato ku ba za ku kai labari ba, kuma ba za ku kai gaci ba. Kaga wannan kuma tunani ne irin na shaidan. Saboda haka Allah ya ce fala takhafuhu, Allah ya ce kar ku ji tsoron su. Wa khafuni, ku ji tsoron ni kadai in kuntum mu'minin, inda gaske ku masu imani ne. Kar su tsorata ku. Haduwan mabarnata akan ku, Allah ya ce kar su razana ku, kar su tsorata ku. Duk inda aka kai aka komo, inda ɗan bid'a duka da mushrikai za su haɗu akan ahlus sunna, Allah ba zai ba su nasara ba. Allah ba zai ba su nasara ba. Yanzu ai misali muna ganin abin da yake wakana tsakanin ahlus sunna da ɗan bid'a a wannan zamanin, musamman a cikin garin Kano. Dukkanin bangarori na bid'a sun haɗu akan ahlus sunna gaba ɗaya, kuma target ɗin su sun haɗu ne akan mutum ɗaya, shine malallahu Abubakar Turayon, Allah ya kara mishi imani. Duka sun haɗu, kowa a cikin su ya yage haƙwaransa akan shi, amma kuma ba su kai labari ba. Allah yana ta kunyata su. Sun haɗu sun yi ƙarya, sun ce ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. An haɗa su da kwamitin shura. Kwamitin shura ta ce a kira su zo su kare, su zo a zauna da su su tattauna ina ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Karshe sun kisar ba za su kai labari ba. Sai suka yi mitin suka ce wai su dama ba su kawo ƙarin shi don a kira su yi muƙabala da shi ba. Su kawai abinda suka ce shine kwamitin shura ta kira su, ta kira shi ta masa tambayoyi. Kaga wannan ai ya zama hauka kenan. Ma'ana shine sun san ba za su iya kare korafin da suka kai ba. To me yasa suka kai korafin? Sun sai ba za su iya karewa ba.
sun san ba za su iya kare korafin da suka kai din ba kuma suka kai to sai aka ce ku zo ku kare shi suka ce a dama su ba su kawo korafi din a kira su zo su yi mukabala ba saboda haka su ba za su iya ba daga da tijaniyya da ƴan kadiriyya da sufayen da ƴan fairan da duwaye din duka dukan su kowa ya gagara kowa ya kasa har da wata kungiya wai su kungiyan jikokin manzon Allah ne wai ga manyan jikokin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma duka sun kasa to wannan ita ce sunnar Allah Allah baya taba taimakon mabarnaci akan mai gaskiya Allah baya haka ba sunnar Allah bace wannan koda kuwa kaga a karan farko mabarnaci yana kumfan baki yana sama to ba shi wani lokaci zai yi kasa ba shi lokaci Allah ba zai bar shi ba saboda haka wannan shine Allah yake ce to kar ku ji tsoron su ku ji tsoron Allah shi kadai fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin indai kuna da imani Allah yace gayyen yuyuyu gayyen mabarnata gayyen mushrikai gayyen ɗan bid'a Allah yace kar su zazana ku kar su tsorata ku wa khafuni ku ji tsoro na ni kadai in kuntum mu'minin in kuna da imani kar ku ji tsoron kowa in ba Allah ba wanda yake da ikon ya amfanar da ku ko ya cutar da ku ko ya kashe ku ko ya sanya muku wani abu mummuna in ba Allah ba mai wannan ikon ba wanda yake da wannan ikon amma matsalan su ɗan bid'a an riga an alakanta zukatansu da wasu waɗanda ba Allah ba sun riga sun alakanta da wani wanda ba Allah ba sun yarda cewa wani wanda ba Allah ba yana iya cutarwa shi yasa a nan muka ji shi wannan tsohon wai yana bayanin cewa wai duk wanda yace wai karaman Shehu Ibrahim ƙarya ne wai in ka isa ka shiga daki mai duhu ka rufe dakin ka sa hoton Shehu Ibrahim ka ce wai Shehu an ce karaman ka gaskiya ne ni kuma na ce ƙarya ne saboda haka in kana da karama ka kashe ni ko kuma ka roƙo ma kanka wani bala'i wai kaga abin da zai faru da kai wai ka roƙo maka kaga abin da zai faru da kai na rantse da Allah da yake busa min numfashi wallahi ya faɗa ni na san ƙarya ne amma wallahi na gwada kuma ga lafiya lau kuma har yau ina ƙara maimaitawa Shehu Ibrahim karamansa karaman banza ne ba abin da yake iya yi ba ma shi ba shehunsa Shehu Tijjani ba abin da yake iya yi ba ma shi ba ba wani dan adam da yake iya yi maka wani abu ƙarya ne ƙaryani inda a ce suna iya yin wani abu ba mu ba yanzu ba kakannin mu da babu mu da babu su da sun jima da sheke su amma ba yanda suka iya kakannin mu sun zo sun yi sun wuce iyayen mu sun zo ga mu nan mu ko Allah ya kawo mu lafiya da mu kuma mu za mu yi lafiya mu gama lafiya da izinin Allah saboda haka shirka ne ka yarda cewa wai wani yana iya wai ya yi maka wani abu wanda ba Allah ba ba wanda yake yi maka wani abu in ba Allah ba babu shi yasa nake yi yawan maimaita muku in kuka ji suna yawan fada cewa wai ana zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko an raida manzo Allah target din su shehunne ne ba manzo Allah din ba cewa da aka yi kar ku nemi taimako a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi target din su ba manzon Allah bane sun san an ce manzon Allah ma kar a roƙe shi to ya yake maganar wani shehi kuma wa yake maganar wani shehi kaga shi ba lissafi da shi kunin kasan bokiti shi ba san da shi ba ma saboda haka ba wani wanda zai iya maka wani abu in ba Allah ba Allah ya ce fala takhafuhu kar ku ji tsoron su wa khafuni ku ji tsoro na ni kai in kuntum mu'minin in dai kuna da imani to kar wani ya tsorata ku kar wani ya razana ku kada wani ya muku barazana cewa zai iya yi muku wani abu mara kyau Allah ya ce kar ku yadda ku tsorace Allah shi kadai wa qawlihi da fadin Allah ta'ala da yace inna ma ya'muru masajidallah Allah da yake cewa iyaka masu raya masallatan Allah sune man amana billah sune waɗanda suka yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar alkiyama wa aqama as-salata sannan suka tsayi da sallah wa ata az-zakata sannan ya bada zakka wa lam yakhsha illa Allah sannan bai tsoraci kowa ba in ba Allah ba fa asa ulaika Allah yace waɗannan da suka zama su waɗannan siffar ga sallah ga imani da Allah ga imani da ranar alkiyama ga sallah ga zakka ga shi baya tsoron kowa in ba Allah ba Allah yace waɗannan sun kama hanyar an ya kunu minal mubtadi za su zama cikin shi da yu su ne kadai shi da yu wa qaulihi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki da yace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillah ja'ala fitnatan nasi ka adhabillah akwai daga cikin mutane wanda zai ce maka yayi imani da Allah amma idan aka cutar da shi akan hanyar Allah din sai ya maida fitinan mutanen ta koma kamar azabar Allah yayi raki ya ja da baya gabarin addininsa saboda Allah ya jarrabe shi da mutane an cutar da shi akan hanyar Allah eh ya ja da baya yanzu mu ahlus sunna inda zamu ja da baya wani irin cutarwa ne yan bid'a ba sa mana akwai cutarwa mafi girma da mutum zai yi a matsayin ka na musulmi sama da ya kalle ka yace maka maki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba cutarwa ne tafi wannan karshen zalunci sun gama zalunta mu kuma suna ikrarin wai a daina kafirta mutane bayan suke kafirta mu suke kafirta mu dan duk wanda yace maka kai maki manzon Allah ne wallahi ya kafirta ka dan in dai baka son manzon Allah to ba za ka yi imani da abin da yazo da shi ba saboda haka daga sanda mutum yace maka kai maki manzon Allah wallahi kafirta kai kafirta kai mu kuma kaga a bisa babin adalci muka musu adalci mukan ce a cikin su akwai masu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai sun kuskura fahimtar kaunar manzon Allah wasu daga cikin su yaudaran su akai rudan su akai akwai waɗanda son zuciya ne yake jin su akwai waɗanda su kuma rudan su akai wannan shine babin adalci amma su ba su da wannan adalci mu iya wai abin da suke cewa muna kafirta mutane akai shine in mun ce duk wanda ya bauta ma shehu kafiri ne duk wanda ya bauta ma wani Allah kafiri ne duk wanda ya yadda da komai Allah kafiri ne akan wannan ne sai su ce wai muna kafirta mutane akai bayan kuma Allah ma da kansa ya kafirta duk wanda ya yadda akwai wani Allah bayan shi laqad kafara allazina qalu inna allaha thalith thalatha duk wanda yace Allah 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 uku ne to ya zama kafiri ya kafirta to ina ga kuma wanda ya yadda da komai Allah shi kuma wannan mai sunan shi saboda haka sai su ce wai duk wanda yace la ilaha illallah ba yanda zai a ce masa kafiri a'a kariya ne wannan kariya ne la ilaha illallah ai ana fadin ta ne da baki amma tabbatar da ita yana zuciya da kuma gabbai idan zuciya da gabbai ba su tabbatar ba fadin baki ba zai yi amfani ba fadin baki ba zai yi amfani ba Allah ya samu dace wa an abi sa'id radiyallahu anhu marfu'an an karbo daga abu sa'id al-khudri Allah shi kada yadda a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna min da'fil yaqini an turdiya an-nasa bi sakhatillah na daga cikin raunin yaqinin ka game da ubangiji nuna cewa sakankan cewanka da yaqinin ka ga ubangiji yayi rauni shine ka nemi yaldan mutane ta hanyar fushin ubangiji wa an tahmadahum ala rizqillah sannan Allah ya azulta ka ka koma kana gode wa mutane akan arzikin da shi Allah shi ya azulta ka ka yarda cewa wani ne ya baka koma bayan Allah wa anta dhummahum ala ma lam yu'tika Allah sannan ka dinga zargin mutane cewa wani da wani da wani su suka zama maka matsala akan abin da Allah bai baka ba inna rizqallah ka sani cewa arzikin Allah la yajulluhu hirsu harisi kwadayin mai kwadayi baya jawo arzikin Allah wala yarudduhu karahiyatu kari kin mai ki baya ture arzikin Allah duk kwadayinka duk sonka da kai arziki to kwadayinkan nan bai isa ya jawo maka arzikin Allah ba duk yawan makiyanka duk tarin yawan su duk gayyan su duk karfin su ba su isa su ture maka abinda Allah ya rubuta maka ba wanda ya isa babu wanda ya isa wannan hadisin Abu Nu'aym ya kawo shi a cikin Hilyatul Awliya Imam Al-Baihaqi ya kawo a cikin Shu'abul Iman amma Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya rawaita hadisin a cikin Dha'iful Jami' amma dai mun dauki hadisin zamu ga yana da ma'ana mai kyau koda ko yana da rauni yana da ma'ana mai kyau rashin yaqini ne game da Ubangiji a ce ka nemi yaldan mutane ta hanyar fusata Allah Allah ya fushi da kai amma da muwanka mutane su yadda da kai
ko kuma Allah ya baka amma ka koma kana ganin cewa kokarin suwana da wane ne ko kuma Allah ya hana ka ka koma kana ganin cewa matsalan daga wajen suwana da wane ne ka sani cewa arzikin Allah kwadai baya jawo shi kamar yadda kin meki baya hana arzikin Allah isowa wa na Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala an karbo daga nana Aisha Allah ya kare yadda a gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man iltamasa ridallahi bi sakhatin nasi radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas duk wanda ya nemi yardan Allah koda kuwa mutane za su yi fushi da shi to Allah zai yarda da shi kuma ya sa mutane su yarda da shi wa man iltamasa ridallahi bi sakhatin la duk wanda ya nemi wato yaldan mutane koda kuwa Allah zai yi fushi da shi sakhitallahu alaihi Allah zai yi fushi da shi wa askhata alaihi an-nas sannan kuma ya sa mutane su kishi duk wanda ya nemi yaldan Allah koda kuwa mutane za su yi fushi da shi to Allah ubangijin mutane zai so shi kuma ya sa soyayyarsa a zukatan mutane duk wanda ya nemi yaldan mutane koda kuwa Allah zai yi fushi da shi to Allah zai kishi kuma ya sa mutane su kishi wannan ita ce kaida kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a hadisi yace idza ahabba Allahu al-abda nada jibrila manzo Allah ya faɗi yace idan Allah yana son bawa to sai ya kira malaika jibril sai ce da shi inna Allaha yuhibbu fulana Allah yana son wani fa ahibbahu kai ma ka so shi manzo Allah yace fa yuhibbuhu jibril malaika jibrilu sai ya kaunace shi fayunadi jibrilu fi ahli sama sai malaika jibrilu yayi shira ma dukkanin waɗanda suke sama da malaiku da duk sauran halittun da suke sama sai ce da su inna Allaha yuhibbu fulana Allah yana son wani fa ahibbuhu kuma ku kaunace shi fayuhibbuhu ahli sama malaikun da ke sama da dukkan halittun da ke sama da hurun ini da wildanin mukhalladuna da duk wata halittar da ke sama sai su kaunaci wannan bawon thumma yudau lahu al-qabulu fil ardh sai a sanya masa da kauna a zukatan bayin Allah sai kaga duk wani mutumin kirki yana son sa to in ko mutanen kirki suka so ka to dole ka yi hakuri da soyayyar mutanen banza dan za su kika dole kai hakuri da soyayyar mutanen banza za su kika to amma in ka ce kai dole sai ka nemi soyayyar mutanen banza to anan ne kuma Allah zai fushi da kai ya sa mutanen kirki su kika sai ya daka da mutanen banza saboda ka in dai kana neman yaldan Allah kana neman soyayyar Allah to dole a cikin mutane ka wadatu cewa mutanen kirki kadai sun ishe ka yan banza ba ruwanka da su kana neman soyayyar Allah to dole ka yadda ka gamsu cewa ba ruwanka da yan bid'a ba ruwanka da mushrikai iya yan uwanka ahlus sunna sun ishe ka to anan ne Allah zai kaunace ka saboda zaka tsaya akan gaskiya amma lokacin da ka dage kai wai dole sai ka hado kan mutane gaba ɗaya wai kowa ya so ka to a lokacin shi kuma Allah zai kika dan mutane ba zai yi a ce dukansu su so ka ba har sai in ka zama mabarnaci domin ba duka mutane bane suke kan hanyar da Allah yake so ba duka mutane ne ke kan hanyar da Allah yake so dole akwai waɗanda za su kaunace ka dole akwai waɗanda za su kika akwai wanda shi in yace yana son ka ma to wallahi ka samu matsala muna fahimta ku idan dan bid'a yanzu yazo yace kai wani ina son wa'azin sa ai wani kan namu ne to ka samu matsala ke kamar barawo ne ya nuna dan sanda yace a wancan dan sandan ga wallahi bai da matsala shi yanzu wannan dan sandan barawo yace dan sandan nan bashi da matsala dan sandan nan kaza a haƙƙin dan sandan yabo ne ko zagi ne na'am zagi ne ko barawo ya bi dan sanda ai ina jin wannan zagi ne to haka yake a haƙƙin ahlus sunna dan bid'a ya yabe ka wallahi zagi ne dan bid'a ya yabe ka wallahi zagi ne ba za ka kai ahlus sunna na gaskiya mai tsayuwa akan sunna ba wallahi sai dan bid'a ya soke ka sai dan bid'a ya soke ka dun ba za ka taba yin sunna ba sai ka kishe bid'a
ba zai yi kai sunna ba sai ka kishiyanci bid'a. Lokacin da kake sunna kana kishiyantar bid'a, kana kokarin rushe bid'an da yake kai, to ai dole ya kika, dole ba zai kaunace ka ba, dole ba zai so ka ba, eh dole ba zai so ka ba, dole ba zai kaunace ka ba. Shi zaka kaga duk malamin da ya tsaya akan sunna, to in bid'a ba sa san shi, in bid'a ba sa san shi, duk kowa ya san inda kake da Sheikh Jafar Mahmud Adam, Allah ya mishi rahama, kowa ya ga inda kake da Sheikh Albani, Allah ya musa rahama, Malam Idris Abdul Aziz of recent a garin nan mun ga duk abubuwan da ya ta faruwa, eh mun ga duk abubuwan da ya ta faruwa har bayan mutuwarsa, har bayan mutuwarsa Allahu Akbar ya bakanta musu yana raye, mutuwarsa ta daga musu hankali har bayan mutuwarsa sun kasa sakat, eh sun fusaci suna babatu suna zage zage. To wannan malamin sunna kenan, wannan malamin sunna kenan na gaskiya da gaskiya, mabullata ba za su so shi ba. Shi yasa ga malam Lawan Turayum shi ma ya dauko hanya, Allah ya kara masa kwarin gwiwa ya kara mishi albarka. Kaga duk wani mabullaci ya yage hakwara akan shi, duk wani mabullaci ya yage hakwara akan shi, masu cewa ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun kasa kare inda zagin yake, sun kasa kare ina zagin yake, an ce su zo su zauna sun kasa, har shi wannan shashashen wannan dandan garin wannan mara hankalin yana maganan wai ba su kira wai yazo ya zauna da Lawan Turayum, wai shi Lawan Turayum ya sanya masa yawa, eh hasali fa duk wanda ya kai gatun ba sa ilimi ba, wallahi tawalu yake da boye kansa, duk wanda kaga yana kumfin baki a ilimi cewa ni na kai ni na isa, to bai san ilimi ba, wallahi bai san ilimi ba, alaman jahilci ne shine mutum ya dinga kumfin bakin cewa ya kai ya isa, to sa masa tambarin cewa wani jahili ne, sa mai tambari, sa mishi tambarin cewa wani jahili ne, waya zuwa zauna wai ya san wai aka kada shi wai an kada babban saniya, ina jin kansa Allah kuma yana ce fala tuzaku an kusa, kar ku tsarkake kaunin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya hana ka yabi dan uwanka a gabansa sai in ta kama dole ballantana kai ka dinga yawan kanka, kai ka dinga kamba ma kanka, wannan jahilci kenan, jahilci kenan, kuma ka yabi kanka ka ce ka isa, kuma an ce ka zo kai muqabala, ga wanda aka nuna maka ka ce ka zo kai muqabala da shi, wai ka ce a an ce ka zo ka zauna da baffa hotoro, idan ka zauna da shi ka kare abin da ya kawo maka kanon da kace kana son koma za a baka gidan miliyan 30 a can a yanda ka zaba, wai duk kudin da zaku saka wai ba zai zauna da mahaukaci ba, nace to yanzu dan girman Allah, dan girman Allah ana magana hauka ya kamata Abdul Fatah ya nuna wani ya ce ga mahaukaci, in ana magana mahaukata da babban riga ya kamata Abdul Fatah ya nuna wani ya ce ga mahaukaci, ai aka fara lissafo sunayen mahaukata ba a sa sunan shi ba ya kamata ya ce ku tsaya ku tsaya ku tsaya, ya aka yi ga ana lissafo sunayen mahaukata babu sunan shi ya kamata ya tambaya me dalili, hasara ake masa ba su sunan sai shiga komai dan shi kanshi, shi kanshi ya da wallahi shi mahaukaci ne, shi kanshi ya san mahaukaci ne shi, eh shi kanshi ya san mahaukaci ne shi, dama an faɗa wannan cewa yayi hatsari ya koma kansa, to shi yasa wasu maganganun in yayi muke share shi, saboda wanda ya koma kansa kafin ya koma kansa dama ya faɗi cewa tun yana karami mahaifinsa na rubuta musu na hawul wadi juz'in farko allo a wanke a ci a sha, to kaga wanda tun yana karami yake shan wannan dattin ta wadan kan din ya ci kai bayan ya girma kai ba abun mamaki bane, eh a ba abun mamaki bane, abun mamaki bane, ka kaddara ma ana rubuta Qur'ani a sha, to me alaka rubutu da a rubuta maka na hawul wadi a baka ka sha, na hawul wadi ba shan ma ali wallatan, ina addu'a take a wajen, ina albarkan yake a wajen, fadafa aliyu zaharatan kine ba tin hawul wadi din ba tarkibul ladhi fi rufailatan tamma, shine abin da kace na huluwa zai rufa amma ana rubuta masa insha, shi yasa kaga muballatin sun yawa har cikin yan siyasa, har cikin yan siyasa, yan muke kalla irin jawaban da shi mataimakin gwamnatin jihar Kano ya zo yayi, wai yare yana cewa wai wai hatta kama Abdul Jabbar da aka yi wai shi ma siyasa ne, to mu abin da zamu ce shi mataimakin gwamnatin jihar Kano in har yana maganar cewa kama Abdul Jabbar da aka yi siyasa ne abu ne mai sauki, ya nuna cewa bai yadda da zaman da aka yi da shi ba kenan ya dawo da Abdul Jabbar din shi ya zauna su yi mukabala da shi in kuma wannan yana ganin siyasa za ta shigo su malaman bid'an sun kasa shi mataimakin gwamnatin jihar Kano ya kira Malam Lawan shi su zauna shi mataimakin jihar gwamnatin jihar Kano ya wakilci masu kawo korafin yayi mukabala da shi tunda su sun kasa tunda ya ce wancan siyasa ne to wannan yazo ayi da shi ya tabbatar ba siyasa bane yazo ayi da shi shi ya zauna yayi mukabala bada shi mai kawai da rashin hankali magana akan addinin Allah ba tare da ilimi ba abinda baka sani ba kai shiru ka koma gebe kuma mun ba rashin lissafi ba irin nashi lokacin da aka ce an tura takarda ma committee shura ta fitar da abinda za ta fitar meye nashi na fitowa ya fitar da matsayin sa yayi jawabi akai rashin iya siyasa rashin sanin siyasa rashin sanin yadda ake gudanar da mutane rashin sani yadda ake gudanar da mutane ya kamata ya jira tukunne ya ji wani sako committee shura za ta cire kafin ya fitar da jawabin sa amma dai ko da yake dama akwai abin da har yanzu shi gwamnatin jihar Kano ne ci a yanzu da mataimakin sa har yanzu ba su warware mana shi ba shine tun lokacin da ake campaign mun ga bayanin wasu daga cikin daliban Abdul Jabbar cewa sun yi alkawari da shi gwamnatin jihar Kano na yanzu cewa yana hawa gwamna ran da aka rantsar da shi daga gidan gwamnati zai jagorance su su wuce su je su fito da Abdul Jabbar mun ga jawaban kuma har yanzu ba mu ji shi mai girma gwamnatin jihar Kano ya zo ya kadaita wannan jawaban ba shi mataimakin gwamnatin jihar Kano bai kadaita ba kaga akwai kamshin gaskiya kenan a ciki kuma a daidai yanzu da ake magana ana ta sake dawo da jawaban kuma har yanzu ba wanda ya kadaita a cikin su so karshe da jawabi kai jawabi suka rasa ya za su yi sai ita committee shura ta ce wai ta fitar da sanarwa wai tana jan hankalin malamai masu wa'azi cewa wai su daina tattaunawa akan kadiyar nan ta malam Lawan Tirayen wai a daina tattaunawa akai a daina magana akai ayi shiru to inda matsalar ta inda suka samu matsalar shine mafiya yawan yan committee shuran da yawa-yawan su NBDI kuma sun su ma daƙiƙai marasa ilimi marasa hankali irin su wannan tsohon banzan Nura Arzai mara hankali mara ilimi daƙiƙi irin su su ne a cikin committee shura to matsalan da suka samu kuma da yawan su NBDI ne yan dariƙa suna cikin kurari da haukan Malam Lawan ya zagi Annabi a zo a fille kansa sai ga nasu ya ja musu matsala alƙarmamu sai baro musu aiki sai ce wai in ka gara kumi kato to manzo Allah ka gani to da ya baro musu aiki Ahlus Sunna sai suka ankare su ma sai suka kai korafi zuwa ga gidan gwamnati sai aka ce to in aka kira Malam Lawan aka titsiye shi to shi ma wannan a zo kira shi a titsiye shi ayi bayanin yayi bayanin ta yaya manzo Allah yake kama da rakumi to sai suka tabbatar bai da hujjin da zai kare kansa to yayin suka fitar da sanarwa wai cewa wai a daina tattaunawa akan matsalar ma'ana in wannan in talafa aka yi shiru to wannan ma sai ta yi shiru ta bi ruwa ai kuma ba ku isa ba duk wanda ya kai nika sai ya dauko saboda haka yadda kuka kai wannan magana muna nan muna zuba ido kuma ba za mu yi shiru ba sai an zo an zauna a zo a zauna a titsiye shi din magani a gama da shi a dauko mana alkalmawi a zo a titsiye shi mana bayanin ta ina manzon Allah yake kama da rakumi ya zo ya yi bayani shi ma da ya ji an ce za a titsiye shi ya tabbatar bai da hujja wai sai ya zo ya ce wai wai su sufaye sukan kai wani matsayi ne da in sun yi magana ba kowa ke fahimta ba saboda haka in ka ji sun yi magana ba layin ka bane in baka cikin su ka musu shiru to in har a layin ku kuna iya yin magana in ba a gane ba a shiru to sai ku tsaya akan naku manzon Shehu Tijjani amma kar ku taba haddana mu manzon ba yadda za ku faɗi magana akan annabinmu ku ce ba za mu tambaye ku dalili ba wani matsayi da kuke kaiwa in kun yi magana ba a ganewa to ku tsaya akan Shehu Tijjani din yau inda cewa kai in kaga katar rakumi Shehu Tijjani ka gani wallahi ba ruwanmu da kai din da ma yayi kama da rakumi ba ruwanmu da kai din ba abin da ya hada mu da shi ba mu da kes da shi a wajen mu ma shi matsayin Shehu Tijjani a wajen mu tantirin makaryaci ne yayi ma Allah ƙarya yawa manzo Allah ƙarya bakin makaryaci muke daukan sa ba ruwanmu da shi mu sai din kace yayi kama da rakumi guwa abin da ya shafe mu da shi amma ya za a yi kace manzo Allah ya kama da rakumi kuma kace wai ka kai wani matsayi ne wai in kai magana mu shiru in kai magana mu shiru kai da kai wannan matsayi waye baka wannan matsayi waye baka wannan matsayi saboda kan muna nan muna jiran alkarmawi kuma abun mamaki shine yadda za ka gane su NBD annan damuwan su shehunnan su har yau fa a cikin su ba wanda ya fito yayi ɗayan biyu ko dai ya fito yayi bayanin yayi akai manzon Allah yake fitowa a siffar rakumi yayi bayani na ilimi ko kuma su masa inkari ba wanda ya haga a cikin su ba wanda ya magana a cikin su hatta su waɗannan shashashin da suke nan garin waɗannan wawayen bakakken jahilan waɗannan su three idiots din jakunan nan har yanzu a cikin su ba wanda ya magana duk wannan walankeli wanda suke tayi sai dai su zagi mallam guruntun su ce yana canja yana taba glass yana kaza kalubalen da ya masa akan ya kare ya manzo Allah yake kama da rakumi har yau ba wanda ya amsa a cikin su kuma basu mai inkari ba saboda damuwan su shehunnan su ba ruwan su din ka taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta shi ba lalla wallahi fin su din yana ka laifin sa din yana karanta jawayin ma'ani ana gane ƙarya shehu tijani makareci banza makarecin gobe Allah ya kyauta saboda haka mallam ya kawo mana wa'annan mas'aloli yace fihi masail kalkashin wannan babin akwai mas'aloli kamar haka al-ula tafsiru ayati ali imran tafsirin ayan ali imran da muka ji athaniya na biyu tafsiru ayati bara'a tafsirin ayatin suratu bara'a ita ma mun jita athalitha tafsiru ayatin ankabut tafsirin ayan suratin ankabut wa minan nasi man yaqulu amanna billah الرابعه مساله تهدو ان اليقين يضعف ويقوى انا سامن يقيني متين game da ubangiji yayi rauni kuma yayi karfi alkhamisa mas'ala ta biyar alamatu dha'fih alamomin raunin yaqinin mutun game da ubangiji wahiya wa min zalika hadhihi thalath daga ci akwai wannan alamomi guda uku da muka ji shine ka nemi yaldan mutane wajen fusa ta Allah ka gode musu akan arzikin Allah ka zarge su din Allah bai baka ba asadisa mas'ala ta shida an ikhlas al-khawf lillahi min al-fara'id tsantsanta tsoro don Allah shi kadai wannan yana cikin farillai dole ne asabi'a mas'ala ta bakwai zikru thawabi man fa'alahu ambaton sakamakon wanda ya kaunaci Allah shi ya tsoran yaji tsoran Allah shi kadai asabina mas'ala ta takwas zikru iqabi man tarakahu bayani akan hukubar duk wanda yake ya tsaya akan tsoran Allah shi kadai abinda muka fada dai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته